Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An kashe shugaban wata kungiyar jihadin cikin gida da mayaka 18 a wani saba mai ta sama da sojoji suka kai a tungarar ƴan ta'addan da ke arewacin kasar Mozambique a cewar kungiyar kasashen Afirka ta Kudu a jiya Asabar. Kungiyar mai alaka da Al-Qaida ta dade tana tafka ayyukan ta'addanci a yankin Cabo Delgado mai arzikin man fetur a Mozambique tun cikin shekarar 2017 inda suke kai hare-hare a ƙauyuka da birane domin kafa daular musulunci. An kashe shugaban masu ikirarin jihadin Rajab Awadi Indanjile tare da wasu mayaka 18 a wani aikin soji a ranar 25 ga watan Satumba a gundumar Dangade a cikin Cabo Delgado inda kungiyar ta kafa tungarta, inji kungiyar rayar kasashen Afirka ta Kudu. Galibin kasashen kudancin Afirka sun aike da dakarunsu a kasar Mozambique domin su taimaka a yaki da ake yi da ƴan ta'addan. An kashe wani sojan zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya kana wasu guda hudu sun ji munanan rauni yayin da wani abu mai fashewa ya tarwatse akan ayyukan sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya a arewacin Mali a jiya Asabar a cewar rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali. Zubin jinin da ya auku a garin Chisalit yana zuwa ne bayan kashe wasu jami'an tsaron Mali guda biyar a wani harin kwantan bauna akan ayyukan motocinsu a kudancin Mali a farkon wannan mako, harin da kungiya mai alaka da Al-Qaida ta dauki alhakin kaiwa. Harin makamai da kungiyar mai ikirarin jihadi da wasu kungiyoyi ke kaiwa abu ne da aka saba gani a wurare da dama a Mali da makwabtanta da suka hada da Burkina Faso da Niger duk da tarin sojojin kasashen waje a wurin. An kashe dubban fararen hula kana wasu miliyoyi kuma sun rasa matsugunan su. Makomar ƴancin zubda ciki a Amurka ta koma hannun kotun koli mai rinjayin masu ra'ayi mazan jiya da ke fara aiki a ranar Litinin, wanda ya hada da wasu muhimman batutuwa a kan ƴancin mallakar bindiga da batun addini. Martabar kotun a idan jama'a ka iya shiga wani hali musamman idan aka samu rabuwar kawuna wurin dakatar da gagarumin hukunci da Roe v. Wade ya yanke a shekarar 1973 da ya ba matan ƴancin zubda ciki a faɗin ƙasar. Alƙalan kotun za su dawo dakunan kotuna bayan watanni 18 da suka kwashe a gida sakamakon annobar coronavirus da kuma batun yiwuwar ritayar alƙalin kotun kolin Stephen Breyer mai shekaru 83 da ya kunno kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, hukumomi a Pakistan sun tabbatar da wani harin kwantan bauna akan ayyukan motocin jami'an tsaro a arewa maso yammacin kasar da ya kashe jami'an tsaro biyar. Wata sanarwar soji ta faɗa cewa an ba da umarnin gudanar da aikin kakkaɓe duk wani ɗan ta'adda da aka samu a Waziristan ta arewa, gundumar da ke fama da tashin hankali da ke kan iyakar kasar da Afghanistan. Haramtacciyar kungiyar Tehrik-e-Taliban Pakistan TTP a takaice da aka fi sanin ta da Taliban din Pakistan ta dauki alhakin kai mummunan harin kwantan bauner. TTP mai alaka da kungiyoyin ta'addanci ta kwashe shekara da shekaru tana kai hare-haren ta'addanci a Pakistan inda ta kashe dubban fararen hula da jami'an tsaro. A ƙarshe, a jiya Asabar, dubban mutane sun yi tattaki a Bucharest babban birnin Romania domin gudanar da zanga-zangar kin jinin dokar kulle da ke fara aiki a yau Lahadi a kokarin daƙile tashin coronavirus. Kasar ta nahiyar Turai mai al'umma miliyan 19 tana fuskantar yawan kamuwa da cutar coronavirus. A watan da ya gabata, sabbin kamuwa sun kai 1,000 a cikin wuni guda. A jiya Asabar, Romania ta ce tana da sama da sabbin kamuwa 12,500, adadi mafi yawa a kasar tun farkon annobar a watan Maris shekarar 2020. Masu zanga-zangar da galibinsu ba su sanya takunkumi ba sun taru a wajen ofisoshin gwamnati suna ihu suna cewa walwala walwala ba da certificate ba, kana za mu yi kasa tare da gwamnati, a cewar Reuters.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau Lahadi, 3 ga watan Oktoba ta shekara 2021. Muna kashi na 32 a jerin zauren VOA. Kuma a yau zamu fara darasin Najeriya da kalubalen ƴan awade kashi na 2. Bari mu miƙa ku ga abokin aiki na Nasiru Adamu Alhikaya, wanda zai gabatar da manyan bakinmu da suka halarci zauren a yau. Nasiru, gare ka.
Jama'a barkanmu da dawowa zauren VOA, wanda zauri ne da yake zama yawanci a wata-wata a nan babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Yau dai muna 11 ga watan Satumba shekara ta 2021, wato shekara 20 kenan bayan harin nan kenan da aka kai kan cibiyar kasuwanci ta duniya a birnin New York, inda kuma aka so auna harin har kan cibiyar tsaro ta Amurka, wato Pentagon. An cika shekara 20, kuma ya zo daidai da lokacin da ita kanta Amurka ta janye daga kasar Afghanistan. To mu kuma a wannan zauri, in Allah ya yarda, za mu kawo kashi na 2 na shirin da muka fara kan yadda wasu suke son su ware su ma su samu ƙasa daga Najeriya. Waɗannan kuma sun haɗa da mutanen da ke kudu maso gabashin Najeriya, wato sun kafa ƙasar Biafra, da hakan ya kawo har aka yi yaƙin basasar Najeriya bayan juyin mulkin da aka yi a ranar 15 ga watan Janairu 1966. Sai kuma kwanan nan aka samu wani mutumin ibadan mai suna Sunday Igbo, wanda yake gwagwarmayar ganin an kafa ƙasar Yarbawa. To mun izauri na farko, yawanci waɗanda suke zauren nan Allah ya sa sun samu halarta, wannan karon shine na 2, kuma ina fatan ya zama shine na ƙarshe irinsa, sai dai wani dalilin kuma ya taso nan gaba ma sake waiwaiwa kansa. Jama'a barkanmu da shigowa wannan zauri. Kuma yi mun duba abu bar kujera, muna tare da injiniya Zakari Ahmad Guroje, sannan sai muna da masanin kundin tsarin mulkin Najeriya, wanda cikin ikon Allah ya yake da haddar tsarin mulki na ƙasashe 9 na duniya gabaɗaya, ba ma na Najeriya ba, barista mai nasara Kogo Umar. Sai kuma muna da jami'in ƙungiyar Kwadago, wanda ya sha gwagwarmaya iri-iri kan lalle kara ƙara kuɗin man fetur, amma sai da aka ƙara, Comrade Nasiru Kabir. Sai kuma 'yar gwagwarmaya wacce kusan kowa ma ya san irin gwagwarmayar da take yi, ko kwanan nan na ga wani taimako da ta yi wa wata mata, har Allah ya sa aka saya mata gida da nema mata magani, kusan an tara kamar naira miliyan 4 da wani abu saboda wannan taimako. Kuma ta ce za ta ci gaba da yi, duk wanda yake da matsala in dai ta tabbatar, to za ta tsaya a yi masa gudunmawa taimake shi. Wato Zainab Marshall, ko kuma Binti Hijazi da aka fi saninta a yanar gizo. Sai kuma shugabanmu na harkar jarida, tsohon ɗan jarida, wanda sai kwanan nan ma yake ce min kusan shekararsa 70 a duniya, da tijo ne amma fiska dai sai ka ce dan shekara 32 ne. Wato tsohon shugaban kungiyar ƴan jarida na Najeriya, Malam Nasiru Zahraddin. Sauran jama'a kuma muna tare da babban edita na jaridu da dama, sarkin rubuce-rubuce ko mai sharhi a kafafen labaru, Malam Ali M. Ali. A sanadiyar wannan zauri kuma ya taso tun daga Kano, ya zo shi saboda halarci wannan zama, kuma ya gama zai tafi gidan TV na Arise, yana da wani shiri a can. Sai kuma muna da shahararren ɗan siyasa daga arewa maso gabashin Najeriya, wanda ya rike mukami na matakin ƙasa harkar siyasarsa, Alhaji Abdullahi Garba Gombe. Sai kuma edita na jaridar yanar gizo ta New Issues, wanda kuma mai shahararre ne a kafar yaɗa labaru ta sada zumunta ta zamani, George Omonia Daniel. Sai malama Halima Baba Ahmad, wacce take da ƙungiyar wayarwa ko kuma tallafawa yara su kauce daga kan garewa. Za mu je layin baya, inda muke tare da shi Ikechiku Ibe. Sai kuma Manuel Fedibo. Sai Malam Ibrahim Bature daga yankin Kaduna ta Kudu. Bayan kuma muna da Malam Mustapha Dauda, muna da Lukman Kasim, sai Hassan Isa shine can baya ko sannan yana ga muna da Idris Jabir Usman. To za mu fara tattaunawa kai tsaye. Wannan shine karo na 2 da muke yin wannan shiri, ko muna tare da ita shugabar wannan ofishi, wato Hajjia Madina Dauda Nadabu, wacce kuma kazalika ta ƙara samu wata hula don ita ce jagorar shirin zauren BOA wanda ake gabatar da shi duk mako a shirye-shiryen da muke gabatarwa sau hudu a wuni daga Washington DC. Zan iya cewa za mu fara ne ɗaya bayan ɗaya, su mutane da ke manyan babban teburi za su fara yin magana ɗaya bayan ɗaya. Amma duk da haka na san ita Hajiya Madina ba za ta rasa abin da za ta faɗa ba. Sauran ma'aikata irin su Awolu Salihu wanda yake riƙe da na'ura, akwai irin su Aisha Muazu yau na ga, akwai kuma Benjamin Ogagon. Ko muna fatan shirin nan daga fara shi har zuwa ƙarshen sa ba zai fin nan da awa ɗaya. Muna cikin shirin nan kuma ko ba mu farawa sai ga Malam Nasura Ashir Sharif, wannan Abdulaziz ne?
Abdulaziz Suleiman.
Abdulaziz Suleiman.
Yau zauna a nan.
Abdulaziz Suleiman shi ne sakatare na gamayyar ƙungiyoyin Arewacin Najeriya. Domin ni murna da ganinka Malam Nasura Ashir Sharif, shugaban kwamitin dattawa ne.
Amintattu
ko? Dattawa wani lokaci ake faɗa, amma duk da dai Malam Nasura ai akwai sauran shekara 20 kafin ka fara amsa da TJ. Hajiya Madina, ya kamata mu yi sauri mu fara shirin nan.
Ba zan ɓata mana lokaci ba idan muka zo irin wannan shiri, kawai zan muku maraba da zuwa ne kan mu ƙara cin lokaci. Ya kamata mu fara daga ƙarshe. Zan yi ma kowa da kowa da ya zo wannan zaure godiya da kuka amince da mu, kuka karrama mu, kuka zo mana wannan taro. Yanzu kamata ya yi bari mu fara da waɗanda ke kan babban kujera. Daga farko hannun dama na shi ne injiniya Zakarin Guroji. Kana nan lokacin da muka fara shiri na farko da muka tattauna Najeriya da kalubalen yan aware. Na san kowa yana da abin cewa akan wannan darasi ko kuma muhawara da muke yi akan wannan darasin Najeriya da kalubalen yan aware. To kwanaki can da muka tattauna waɗannan abubuwa, kowa ya bayyana ra'ayinsa a game da yadda ƙasa take a yanzu, yadda kuma wasu ke kokarin aware din, menene ya kawo waɗannan bayanan da kuma bukatun na mutane, ta yaya za mu dawo yanzu ƙasa ta dinke ta zama guda. Bari mu fara da kai.
Jama'a assalamu alaikum. A matsayina na mutumin da ya yarda da zaman lafiya har ya kai ga na kafa kungiya mai zaman kanta wanda muke fafutuka da ita don tabbatar da ganin cewa mun samu zaman lafiya a duk fadin Najeriya, ba zan kasance daga cikin wanda kai sai za su so a ce an raba Najeriya ba. To amma kowane lamari yakan tashi da irin yadda yanayi ya kasance. Maganan rabuwar ko a raba kasa da su kungiyan IFOP suke fama da ita, na maganan Biafra da ita zan fara saboda ita ce abin da ya fice mana tuwo a Korea. To ba sai mutum ya faɗa ba, duk mutumin da ya zo arewa ya san cewa arewacin Najeriya mutane ne masu kaunan inyamurai, wato Ndibo.
Ndibo, yawwa, gara tsaya.
Yawwa, mutanen arewa suna kaunan Ndibo. Domin a bayyane wannan magana yake, idan mutum ya yi la'akari da abubuwan da suka faru a yanayinmu na kasa mai zaman kanta tun farko da kasan nan ta samu 'yancin kanta, wato Ndibo suna nuna alamun cewa su ba su gamsu ba kuma suna son ya zamana suna da kasar kansu. Duk da cewa ba gaba ɗaya Ndibo bane suke da wannan ra'ayi, amma akan samu siraru daga cikinsu wa'inda suke fitowa. Kamar yadda muka sani, har ya kai ga aka yi yakin basasa a kasar nan, ba dukkan Ndibo bane suka ce su suna son Arabu. Akwai wa'inda su suka taso da wannan, kuma abin ya kai mu har ga yaki, har aka rasa rayuka sama da mutum miliyan uku aka kashe. To kuma idan mutum ya yi la'akari da irin barnar da aka yi wa arewa, kuma arewa ta yi hakuri saboda ta yarda da zamantakewa, ta yafe irin waɗannan abubuwan da suka faru. Misali kamar kisar da aka yi wa Sardauna da su tafa Belewa, wannan kisar da aka yi wa waɗannan bayin Allah yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa arewa har yau bata samu alkibla ba. Amma duk da haka arewa suka ce mun yafe musu, muka kuma rungume su. Hatta abin nan wajen kasuwanci da suke da shi, akwai garuru a dewa a cikin arewa inda an ba su shaguna na haya, sun dawo ma mai gidan ya ba su gidan ma gaba daya, ya bar musu gidan, suna harkokinsu, babu wani wani wanda yake shigan rayuwar su har ya kai ga wasu sana'o'i a nan arewa yan arewa sun haramta ma kansu wa'annan sana'a saboda an dauka akan cewa sana'a ce ta ndibo shi Hausa Fulani bai kamata ya shiga ba in ka shiga sai a ga kaman karambani kai saboda soyayya saboda kauna saboda son zaman tare da arewa ke son dukkan fadin Najeriya da shi musamman shi ndibo to amma wannan kiraye na cewa za su rabu za a raba ko za su abin nan samu kasar kansu wannan ba abin da aka fara yau ba an dauki lokaci mai tsawo mutanen nan suna akan bakar su yan sirarun daga cikin su idan muka yi la'akari da abin da yake faruwa yanzu wanda ana kotu da maganan Mazi Kanu to shi Mazi Kanun nan ba yana aran bakin ndibo yana ci musu albasa ba ni a yadda nake ganin kusan in ce da shi da yan siraru wa'inda suke tare da shi da kungiyarsa ra'ayin su ne akan cewa ya kamata ndibo su samu kasar kansu to amma inda yawancin ndibon suke da laifi shine da basu fito sun nuna ma duniya akan cewa mu ba mu tare da wa'annan mutanen ba mu yadda da abinda suke tafe da shi ba mu mun yadda da Najeriya guda daya kuma a hakan muke saboda haka duk wannan abinda Mazi Kanu suke yi da shi da kungiyarsa babu ruwanmu a ciki sai ndibo gaba daya kowa ya shiru to wannan shirin da suka yi shine yake nuna mana mu yan arewa akan cewa ai gaba daya ndibo ne suke da wannan ra'ayi saboda haka maganar rabuwa a ce ndibo sun samu kasar kansu ba alheri bane a gare su mu kuma a arewa ba na tsammanin akwai wani abin da zai illata mu saboda mu idan suka tafi alheri ne a gare mu a arewa saboda me idan suka tafi yan arewa suna da jari muna da jari akwai sana'o'i dewa wanda arewa ta bar wa'annan sana'ar gaba daya an haramta ma madan arewa ya shiga wannan sana'a saboda an dauka akan cewa sana'a ce nan dibo in kai la'akari da sana'a na yo odan kwayoyin magani daga kasashen China da India indibo ne suke ciki idan kai maganan spare part na motoci indibo ne suke da shi idan kai maganan building material indibo ne suke da shi saboda haka wayannan abubuwan mun yi ne ba don muna tsoron su ba mun yi ne ba don mun rasa jari da zamu shiga wannan harkar ba mun yi ne saboda kauna saboda soyayya saboda tarayya to saboda haka idan har kiraye cewa suna son su rabu ya kai makura to ina ganin abinda hankali zai kama shine arewa ta yadda akan cewa wayannan mutanen a bar su su tafi su samu kasar su
garin mu ba lissa mai nasara ko Umar dama ya dan tofa albarkacin bakin sa game da wannan muhawara da muke
ya to jama'a assalamu alaikum farko ni ban amince da cewa a bar su su tafi ba kuma ban amince da cewa tafiyar su za ta kawo mana ci gaba ba a federaliyar Najeriya 1967 zuwa 1970 an kashe watanni 30 ana yakin basasa a Najeriya a yau dai shekara 50 watanni 7 da kwana 26 kenan da aka gama yakin basasa a Najeriya wanda ya kashe sama da miliyan 3 na ƴan Najeriya bayan da aka kashe su daga ƙarshe aka fito da matsaya cewa babu wanda ya yi nasara a wannan yakin to tun daga nan an fito da tsare-tsare daban-daban har zuwa yanzu amma babban dalilin da ya sanya ba mu yi nasara har yanzu ba ya kasance shekara 58 kamar yadda ne bayani shekara 51 kai da wata 8 har yanzu ake ta magana tafiya ci baya ta arabu gibi ne muka samu babba tsakanin tsare-tsare da yake a tsarin mulkin mu da kuma rushin aiwatar da abubuwan da suke a tsarin mulkin mu ta wajen shugabanninmu kifi yana rubewa ne daga kai shugabanci yana bukatar ka tattara kowa da naka da masu maka kirari da makiyanka da makwabtanka da wanda ma bai san ka ba ma bai taba ganin ka ba har yana da haƙi hatta tsire-tsire da rayuka waɗanda suke ba na mutane ba suna da haƙi karkashin shugabanci to saboda haka indibo suna da haƙi a tabarar Najeriya Yarbawa, ‘yan Niger Delta, kowane yare yana da haƙƙi a Federalist Nigeria.
Kun saurari bayanai musamman ma abubuwan da kundin tsarin mulki ya tanada. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu dora a madadin manyan bakin namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nigeria, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a kodayaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar Binni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Farko menene sunanka?
Alai Shehu.
Sunanka Alai Shehu. To, bai babban suna ne ashe da kai. To ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha yana ne ya gyaran takalmi. Kamun kai mutumin wani gari ne?
Bauchi.
Bauchi a ina a Bauchi?
Bauchi a Zare.
A Zare? To kamun yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a, daga nan ka fara ko daga Bauchin ka fara wannan sana'a?
A'a, daga Jos ne.
Daga ina?
Jos.
O daga nan ka fara wannan sana'a?
Daga wannan Jos na fara sana'a wannan shoemaker.
Gashi na ganka matashi haka, kamar shekarunka nawa?
Shekara na 21.
Shekarunka dai 19 kenan?
Eh, 19 ba.
To, kamar yaushe ka fara wannan sana'a?
Shekara, yanzu shekara biyu na fara, shekara biyu.
To, ka fara daga Jos, kamar menene ya karfafa maka gwiwa ka ƙara yiwo gaba ka taho nan Abuja?
Ya na ce mun in zo nan in nemi sana'a. Ya ce mun nemi sana'a nan.
To ganin cewa gashi na ganka matashi ne, shin baka yi karatun boko bane?
Eh, ban yi ba.
Baka yi ko kadan ba?
Eh, ban yi ba.
To amma yaya Muhammadiya fa ka yi?
A'a, ban yi ba.
Duka. To gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana, kamar yaya kake fama da wannan sana'a?
Wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna ne, na samu man futa. Yo Allah ya sa.
Ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a bai fi maka ba da ka taho nan Abuja?
A Abuja an fi samu Abuja ne. A Bauchi ba a samu.
O ba a samu a Bauchi?
Eh, ba a samu a Bauchi. Abuja ya fi.
Tun ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada, wani lokaci za ka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kudin haya akwai wahala. A ina kake zaune a cikin wannan birni?
A Garki.
To kana biyan haya ne a inda kake zaune koko kyauta kake zaune?
A kyauta nake zaune.
To wai baka guri kake zama kyauta haka?
A'a, ni ma yana na biyo ya samu guri ya muka zauna.
Amma shi yayan ka yana biyan haya ne a inda yake?
Eh, yana biya.
Oke, saboda shi babban yaya ne kenan, da shi yake biya kai baka biyan komai kana zauna a kyauta?
Eh, haka ne.
To wannan sana'a idan ka fara ta a rana kaman kana samun nawa?
Ina samun wani dai 500 ko 400 ko 300 wani. Wani lokaci ina samun 500.
Wata rana kuma ba a yi sa'a ba?
Wata rana ba a sa'a, za a samu 300 ko 400.
To ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne, amma zan maka wata tambaya. Shin kana da aure?
A wani da aure.
Amma kaman to wani lokaci kake dauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa?
Ina yi wata biyu uku.
Kana yin wata biyu uku kamun ka je gida? To kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a taka ta ƙara girma koko me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan, menene burinka?
Ina so in ƙara wata sana'a akan wannan sana'a ina son ƙara
e kaman wani iri kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka fada data ko kuma kana so ka shiga wani sana'a
ina son in shiga wani sana'a idan Allah ya bani
to nagode kwarai mai sunan baba
nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa muni lafiya
to a gaida Mallam Sale hakan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri